A fadar gwamnatin da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, Shugaba Muhammadu Buhari ya yi alkawarin ci gaba da inganta rayuwar al'ummar yankin Niger Delta ta fannin ci gabansu da kuma bunƙasar tattalin arziki. Shugaba Buhari da yana wannan jawabin ne da ba da tabbacin haka a daidai lokacin da yake rataba hannu ga duk ƙudurin doka da ta kai ga kafa wata jami'a mai nazari akan ilimin albarkatun man fetur da ke garin Ifurum a jihar Delta da ke yankin Niger Delta na Najeriya, yankin da suke daɗe suna bijirewa tare da tada ƙayar baya akan mallakar albarkacin mai a wannan ƙasar, ko kuma tilasta gwamnati ta ba su kaso mai yawan gaske domin gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. Na hira da wani malamin jami'a kuma mai sharhi akan al'amuran ilimi a Najeriya, wato Dr. Usman Muhammad, domin in ji muhimmancin kafa wannan jami'ar a daidai wannan lokaci a yankin na Niger Delta.
Amma sana da wasu wanda suke ganin al'amarin yan Niger Delta suna cewa wannan babu shakka ba zai kwanta musu da hankali ba zai ishe su ba mutane ne waɗanda za su kwantar da hankalinsu ba. Gobe ma za su kawo wani fitina su ce a yi masu dan ne, domin daga baya an gani sun yi da yawa. Misali, akwai wani Institute for Petroleum Studies, wato wani irin cibiya ne na koyon karatu na mai da sarrafa mai, wanda aka yi a can kuma aka yi a Kaduna a hanyar Rigatkun. Wannan Institute din an gina shi sosai da kuɗaɗe, makudan kuɗaɗe, amma kuma yanzu an bar shi ya lalace, sun ci su bari ya dawo arewa. Shi yasa wasu suke tambaya, to shi wannan makaranta da aka zo aka yi aka zubar da shi Kaduna, shi kuma a me yake?
Wannan ba ka ganin cewa watakila wani mataki ne da nan gaba za a zo a inganta kuma a fara aiwatar da wannan cibiyar da ke birnin Kaduna?
Ba a ma wani maganan cewa za a waiwayo wannan wuri. Wurin nan an bar shi sai ciccire kayan ake barayi, sai bandan wurin suke yi, sai ciccire kayayyaki masu tsada wanda aka sa na biliyoyin kuɗi ake a Kaduna, kuma ma ba a ma maganan shi sam ko kaɗan.
Dr. Usman Muhammad kenan, malamin jami'a kuma mai nazari akan sha'anin ilimi a tarayyar Najeriya. A waje ɗaya na tuntuɓi Farfesar Al-Mustafa Usuju, wani mai sharhi akan al'amura a Najeriya, domin in ji ko kafa wannan jami'ar zai kawo ƙarshe ko ragewar cigaba da tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin Niger Delta.
Na abu ne da mutane da ke wannan yankin za su yaba ma wannan gwamnatin, musamman in ka duba a baya, ba tun yanzu ake maganan wannan jami'a ba. Ya daɗe ana maganan wannan jami'a ta Apple. Wato ya rage wasu abubuwa wanda gwamnati ke kashe kuɗa, makudan kuɗaɗe, wajen fitar da mutane waje domin yin nazari ko koyin karatu a wannan fanni na man fetur.
To amma wasu na ganin cewa shagwaɓawar da aka yi wa al'ummar Niger Delta kamar ta yi yawan gaske, an gina musu hukumomi guda huɗu, a yi musu tsari na ba su tallafi na musamman tun zamanin gwamnatin Marigayi Umar Yar'Adua. Ga Shugaba Buhari zai share da gwalin mai, gurɓataccen mai a wannan yankin, ga wannan jami'ar, ga kaso mai yawa da suke samu daga asusun gwamnati akan kuɗaɗen shiga da Najeriya ke samu. Wannan bai kuma hana suka ci gaba da bijirewa ba. An yagu wannan jami'ar, kana ganin za ta burge su kuwa?
Eh, to in ka duba abubuwa da dama wannan gwamnatin baya ma ba ce ba, ka duba ko da shi share gurɓataccen man fetur ɗin nan, ai kamar hukunci ne na Majalisar Ɗinkin Duniya wannan ake nema a kaddamar da shi, wannan aka kaddamarwa a waccan gwamnati ta shuɗe, wacce kuma gwamnati ce wanda mutumin da ya fito daga wannan yanki yake jagoranta, amma ba shi ba wannan gwamnatin ta shuɗe.
Farfesa Al-Mustafa Usuju kenan a tattauna da nayi da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin da kafa wannan jami'a zai yi a yunkurin da gwamnati ke yi na ci gaba da hana ta da zaune tsaye a yankin na Niger Delta. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.